Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Inshiqaqi Makkiyatu wa hiya 25 aya. Bismillahirrahmanirrahim. Idhas samaa'u inshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat وازنت لربها وهقت
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
امين
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الإنشقاق مكية وهي 25 آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذن لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذن لربها وحقت
الله
وأن سورة أنا شيء متى سورة إنشقاقي كان لك شكين سورة قد أخذ من ظل صلى الله عليه وسلم يشي دون ديك يسو يجي قياما يكارن تو إن سورة سونا إذا شمس كبيرت موشيتا إذا السماء انفطرت يكما وأن دين إذا السماء انشقت Tana da ayoyi 25 a wasu kuma sun diga 23 tana farawa da bismillahir rahmanir rahim idza sama'un shaqqat mana idan shaqqat as-sama'u idan sama ta tsage mana idan shaqqat as-sama'u idan sama ta tsage wa adna li rabbiha ta karbi tai biyayya wa ubangijinta mana ta karbi izini daga ubangijinta ita sama kenan sami ataji umarnin ubangijin ta wada wada ta biyayya tai wali rabbiha ubangijin ta biyayya wa huqadda ma kuma ya wajaba ta ya wajaba taji biyayyan kuma taji izinin daga Allah kuma tai biyayya huqalaha an tasma ya wajaba a gareta taji kiran ubangijin ta da umarnin ubangijin ta kuma ta amsa ita sama wa idza al-ardu muddat idan kuma duka dai wannan idza din ma jawabin su an shafe shi shine laqiyal insanu amalahu dan adam zai gamu da aikin sa ne wa idza al-ardu muddat mana wa idza muddatil ardu idan aka miƙe ƙasa zida fi sayatiha aka ƙara fadin ƙasa kama ya muddu yumaddul adimu kama yadda ake ja idan aka faida dabba fatar ake janta a janan ta ƙara fadi to haka ita ma ƙasa za a yi mata lam yabqa alal ardi bina'un wala jabalun wala qabrun a lokacin babu wani gini akan sama babu wani dutse babu wani kabari ta koma daidai gaba ɗaya ta zama kamar takarda fatam taddul ardu sai ƙasar ta miƙe wa algat ma fiha za ta jefar da duk abin da yake cikin ta minal mauta na matattu ila zahiriha kowa zai bar kabari za ta jefo mutane kamar za ta amayar da mutane daga cikin ta ita kasa kowa sai ya fita shikenan kowa ya bar kasa ya zo kasa da ita kadai ce ba ta da dutse ba ta da komai ba ruwa a kanta babu wani tudu babu wata gangara komai ta koma daidai wata khallat an kulli shay'in ta wofinta ba komai a cikin ta komai ta fitar da komai duk abin da yake rayuwa karkashin ta dama ya riga ya mutu yanzu kuma an tada shi saboda komai ya tashi ba komai a cikin kasa wa azna li rabbiha ta dai biyayya wa ubangijinta wa da arfi zalika wa huqqat kuma dama ta shancanci ta biyayya din wa zalika kulluhu yakunu yawmal qiyamati wannan duka fara tashin kiyama yake kasancewa wa jawabu idza jawabin idza mazhufun an shafe shi menene zai faru bayan in aka ga haka Allah ya ce laqiyal insanu amalahu dan adam ne zai gamu da aikin sa idza waqa'at hadhihi alama fi dawajan nan alamomi suka bayyana suka tabbata fa kullu insani yalqa amalahu fi zalika alyawm duk dan adam zai gamu da aikin da ya aikata a duniya a wannan ranar Ya ayyuhal insanu
Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi famma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura
Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi famma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura Ya ayyuhal insanu ya kai dan adam innaka kadihun ga kanan a duniya aiki kake tai kana ta shawhala jahidun fi amalika kana ta kokari cikin aikin da kake yi mutum ko aikin kirki yake yi ko aikin banza yake inda a duniya sai ya sha wahala ila rabbika kana aikata kadahan aiki ila rabbika nagamuwa da ubangijin ka ne duk aikin da mutum yake yi a duniya mana kamar yana aiki ne ana ce masa eh aiki ka kusa ka haru da ubangijin naka to yana ta aiki in aikin kirki yake yi ma dai nagamuwa da Allah ne in aikin banza yake yi ma dai nagamuwa da Allah ne ma'ana yana aiki wa ranar mutuwar sa ne yana ta aiki kamar an ce masa to ranar mutuwar nan fa ta kusa kara himma to sai ya kara himma kan aikin da yake yi ila liqa'i rabbika shine zuwa ga saduwa da ubangijinka wa huwa al-maut shine mutuwa mutuwa ce take hada kowa da ubangijinsa da mutum ya mutu shikenan ya haru da ubangiji kada han kana yin aiki to fa mulaqihi ka sani zaka gamu da aikin wa kullama asbata ya insanu kullum kawai gari to kabilul amala kana gogayya da ayyuka iri iri kai wannan kai wannan kai wannan fa inna ma tasiru dudde wannan tafiyar ce kana tafiya ne ila liqa'i llahi faqat zuwa ga haduwa da ubangiji shine a mutu in an mutu kuma haru da Allah fa kullu yawmin anta rahilun ila llahi tabaraka ta'ala kullum kana ƙara matsowa kusa da Allah domin daga ran da aka kawo mutum duniya in shekara 100 zai yi to daga ran da aka kawo shi in ya wuni ya kwana to a cikin shekara 100 an rage kwana daya gobe kuma an rage kwana biyu in ya kai sati a cikin wannan shekarun da zai yi a duniya an rage sati in yayi wata a duniya an rage masa wata in yayi shekara a duniya an rage masa shekara to da haka dai ana ta ragewa ana kankarewa ana shirewa ana ta kwashewa ana shirewa da haka har wata rana dawo ya kai rabi in 100 zai yi inan da ya kai 50 ai ya kai rabi to sai ya sake kuma ai ta diba ai ta diba a ce to yanzu ya samu 51 a duniya a rayuwar sa ko sauran masa 49 da haka har wata rana ce ya samu 60 a duniya a rayuwar sa in 100 zai yi sauran masa 40 har wata rana ce ai saura 20 har wata rana ce saura 10 har wata rana ce saura shekara 10 har wata rana ce kai saura shekara 1 ba haka don dai bai sani bane har wata rana ce saura wata 1 bai sani ba har ace saura sati 1 bai sani ba har ma ace ai yau saura rana 1 ne na mutuwar sa har a dawo ranar ma ce yanzu sauran awowi ne har a dawo awowi ma ce sauran mintuna har mintuna ma su kara ce sauran sakonni kaza wannan sakonni suna karewa shikenan fa ya gama ba wanda zai kara masa ko sakon daya kamar yadda ba za a rage masa ba la yasakhiruna sa'atan wala yastaqdimun ba za a kara mutum ko da sakon daya ba ba za kuma a rage masa ko sakon daya ba to kowa yana tafiya akan wa'adin da aka ajiye masa zuwa lokacin da aka ce zai mutu in lokacin yayi fa to tafiya zai yi to shine wasa talqahu zaka gamu da ubangijinka kai dan adam to fa amma man utiya kitabahu wanda aka bashi littafin sa kitaba amalihi littafin ayyukan da aikata a duniya din aka bashi wannan ayyukan littafin ayyukan nasa mana file din sa aka miƙa masa biya minihi da hannun daman sa je ka karba yaje ya karba to akwai murna wal mu'minu shine mu'mini fa sawfa yuhasabu lalle wannan za a yi masa lissafi hisaban yasiran lissafi mai sauki saboda ya samu nasara ya samu kyawun ayyuka sun rijaji miyago wayan galibu zai juya ila ahlihi zuwa ga mutanen sa masrura yana murna yana farin ciki yayi sa'a shi yayi nasara almu'minu yuhasabu hisaban yasiran mu'mini lissafi mai sauki yake masa kai kaza sai ta lissafa kyawun ayyuka sai su yi yawa in suka yi yawa shikenan ya samu nasara zai tsallaka kenan huwa ardu amalihi alaihi za a bijiran masa da ayyukansa kama fusira fi hadisi sahihaini kama yadda aka fasara cikin hadisi na Buhari da Muslim ya qulu sallallahu alaihi wasallam man zalla yara shewa innal abdal mu'mina yudnihi rabbuhu hatta yakuna agraba min qabi qausaini fa yalqa alaihi sattaran bainahu wa bainal khalaiqi abdi fulanun amilta kaza fil yawmil fulani yaqulu na'am yaqulu ta'ala alladhi satartu anin nasi yaqulu na'am ya rabbi kama satartani fid dunya fanfirhu li al yawma fa yaqulu ghafartu laka amilta kaza fil yawmil fulani amilta kaza fil yawmil fulani yadhkur lahu sangaira dhunubihi wa huwa fazi'un ya'lamu anna hunaka kaba'ira wa mubiqatin idhan ta'a ila akhiri yaqulu lahu ta'ala baddilu jami'a ma indahu min sayyi'ati hasanatin yaqulu ya rabbi ana baqiya li sayyi'atun kathiratun inda ma buddila sayyi'atu hasanatin aqarra wa dayka al jalil tabaraka wa ta'ala wa dayka musa sallallahu alaihi wasallam wa qala hunalika baddalu lahu kullu sayyi'atin hasanatan karimun mannan dan adam kamar yadda ya zo hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai kawo bawa mumini sai ubangiji ya kusanta shi kusa da shi har ya zama duk mana yana kusa da Allah sai a boye wa kowa sai ayi wani abu tsakanin sa da mutane kowa ba ya ji daga shi sai ubangiji sa za su gana sai ubangiji ya ce masa wane ka san ka aikata kaza rana kaza a duniya sai mutum ya ce tabbas an aikata sai Allah ya ce ka san a duniyan babban la saka ba na boye ba wanda ya sani daga ni sai kai yace eh haka ne sai yace ya ubangiji kamar yadda ka surta ni a duniya baka fallasa ni ba ina son nan kuma ka gafarta mini yau kuma sai Allah shi na yafe sai zaka ce masa ka san kuma kai kaza ko a rana kaza sai ya ta ambata masa laifukan sa kanana idan ya aikata masa kuma shi mutumin yana jin tsoro yau ubangiji ne yake lissafa masa laifukan sa to sai ya san kuma akwai manyan ba a tabo su ba tukuna sune kuma su halakarwa to sai an gama kananan sai ubangiji ya ce masa duk wajen da na lissafa maka na canja sun koma kyawa sai shi ya ubangiji to ina da miyagu ko manya to gashi an canja kanana sun koma masu kyau to manyan kuma yaya su ma canja su ne sai ubangiji yayi dariya
Allahu akbar
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada hadisi shi ma sai yayi dariya
Allahu
yace to kai da ka samu aka yafi ba ambashi wadancan ba ina ruwanka da ambaton su
gaskiya
tunda an ambata maka wan kananan an ce ai yafe kar ka kuskura ka kawo wasu kai dai ka zauna an yafe shikenan to je ka an canja duka ma
Allahu Akbar
har wadancan din ma an canja sun koma kaiwa
alhamdulillah
shikenan sai ya wuce ya tafi aljanna karimun mannano ubangiji mai karamshi sarkin kyauta haza huwa al-ardu wannan shine an bijirar da mutum gaban Allah kenan an kawo shi ya gana da ubangijinsa shine mumini kenan to shine hisabi mai sauki kaga ba wanda ya san an masa yanda suka yi da shi da ubangijinsa daga shi sai Allahnsa wani bai ji ba bai gani ba abinda ya faru tsakaninsu kawai ya faru to da mutane ne kowa ya ji da an masa shaida ko an je cikin aljanna wani zai ce ai kai kai ka kaza ba don an yafe maka bane so amma tun da shi da ubangiji ubangiji kuma ya ce ai na surta ka a duniya ba zan fallasa ka nan ba shikenan ya huta sai ya tsallaka wa amma man nuqishal hisaba amma duk wanda aka kawo shi cikin jama'a kowa da kowa yana nan aka ce a fito da aikin nasa kowa yana kallo yayi kaza faqar halaka wannan ka ya shiga wahala man na gashahu Allah fi kulli jalilin wa haqirin wa kabirin wa sangirin aza la yanju abada. Duk wanda aka binshike shi, aka binshiki manyan laifuka, aka binshiki ƙanana, aka binshiki manya, aka binshiki ƙanana wanda ba manyan ba, to wannan fa tsira sa zai wara, ba zai tsira ba. Domin dama Ubangiji zai kawo wa mutum fayil guda uku ne, ko kuma littafi uku a gabansa. Wannan littafi na ayyukan mutum ne, shi ma ya sani. Wannan kuma littafi na ni'imomin Allah ne da yi wa mutum. Wannan kuma littafi na rahamar Allah ne. To idan Allah yana son mutum, ba za a kalli na ayyukan nasa ba. Allah ko ba zai kalli na ni'imomin da ya masa ba. Sai ya kalli littafin rahamar. Je ka kawai ai yafe maka.
Shikenan.
Sai ya wuce. To in kuma ana so a bincike shi. To wani kuma sai an masa hakan sai ya ce wai ai sai ya yi ta tunanin ai shi ma fa yayi kokari a duniya. Yayi kaza, yayi kaza, yayi kaza, yayi aiki kaza mai kyau, yayi aiki kaza mai kyau, ya kuma duk wannan ba bijirar da su ba, gani yake yin ka bijirar da su zai tsira. Allah ya ce wannan to shikenan bari a kawo su. Sai a ɗauko littafin ayyukan nasa. Sai a zo a auna su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari. Wani mutum bawan Allah saboda ibada ya kaura cewa mutane ya koma jeji jeji ta bauta wa Allah, amma kullum azumi yake yi. In ya zo buɗe baki yana da akwai dama kusa da wani kogi yake zaune. To a cikin kogin akwai dabda kogin akwai wata bishiya, bishiyar wata bishiya dai mai amma tana haifar da ɗa. Kullum zai samu ɗa ɗaya, kullum bishiyar za ta haifar da ɗa ɗaya sai ɗan ya nuna. In lokacin buɗe bakinsa ya yi, sai ɗan ya faɗo sai ya ɗauka, sai ya yi buɗe baki, sai ya rage shi ne kuma sahur ɗinsa. Haka ya gama rayuwarsa. Har ya roƙi Allah ma in ya zo mutuwa Allah ya ɗauke shi yana sujada. Allah ya ɗauke shi kuma yana sujada. Duk ya yadda masa. To bayan ya je lahira, Allah ya ce zo ka shiga aljanna da rahamata, ko kuma da falalata, ma'ana da kyautata. Sai mutumin ya yi tunanin ai shi ma fa akwai ƙoƙarin da ya yi. Allah ya ce to a dawo da shi. Aka dawo da shi ya ce to ka yi tunanin kai ma ka yi ƙoƙari. Tabbas ka yi ƙoƙari. Allah ya ce to kowa in ya yi aiki ina ba shi lada goma ne. In aiki mai kyau ne. To kai ayyukan ka miyagu gaba ɗaya babu su. Ba wanda zan kalla. Amma ayyukan ka kyawawa duk abin da ka aikata maimakon goma na sa a rubuta maka dubu. Duk aiki mai kyau da kai dubu za a baka. Idan wani zai je ya gaida wani a bashi lada goma, ko kuma kowane taku ɗaya a bashi lada goma, taku na biyu a yafe masa laifi goma. Duk lokacin duk wanda ya je gaida marar lafiya, in za ka je asibiti ka gaida marar lafiya, daga tashinka daga gidanka ka yi wannan niyyar, duk takun da ka taka, takun farko za a baka lada goma, taku na biyu za a yafe maka zunubi goma, taku na uku za a ƙara maka matsayi wajen Allah guda goma, har ka je ka dawo. Sai ka sha to ai da mashin na je ko da mota, ba ruwan Allah da mashin da mota. Lissafin ƙafar taka za a duba. Taku nawa kai? Wannan takun shi ake lissafi? Shi za a duba. Sai Allah ya ce masa to shikenan kai komai duk abin da ka yi dubu dubu na baka. Amma yanzu tun da har ka yi tunani cewa kai ma ka yi ƙoƙari, na yi da ƙoƙarinka. Amma yanzu tun da baka da mummunan aiki ko ɗaya, duk kyawawa ne. Amma ni ma kuma akwai abin da na yi maka ai. Kafin ka samu kai wannan ibadar. To yanzu abin da za a yi ni'imomin da na yi maka za mu zo mu kwashe. Kowace ni'ima za ta ɗauki nata a cikin aikinka. In suka ƙare ko aiki ɗaya ka rage da shi na yadda ka tafi aljanna. Shikenan aka zo aka ce to a auna. A auna ayyuka a ni'imomin da Allah ya masa. Sai aka fara da ni'imar kallo. Kallon da ya yi a rayuwarsa. Ya ɗaga idonsa dai ya kalla. In ya ga dama ya rufe. Ba shakka ne aikin ido ba. In kana so ka ɗaga idonka ka kalli abu. In ka gaji ka rufe idonka. To sai aka dubi wannan. Sai aka ga wannan na idon ya kwashe ayyuka nasa gaba ɗaya. Har ma yana neman ƙari. Ni'imar Allah ba ta ƙare ba, ga ayyukansa sun ƙare. Ni'imarsa ta kallo da ya bashi ba ta ƙare ba. Allah ya ce to kaga wannan fa kallo ne kawai. Ina maganan ji. Ina maganan harshenka da kake motsawa kana magana. Ina maganar tafiye-tafiye da kai. Ina maganar kaza-kaza hannunka da na baka. Ka juya shi inda kake so. Sai ya tuba. Allah ya ce to shikenan. Ai kawai ka hakura akai ka aljanna da rahama. Ya ce to ya tuba. Allah ya ce to akai shi aljanna da rahama. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ayyukansa ba za su kai shi aljanna ba sai Allah ya lullube shi da rahamarsa. In Allah ya ce ya lullube ka da rahamarsa to sai ka tsira. Amma in dai kokarinka da tunaninka ba inda zai kai mutum. To shine shi duk wanda aka bincike shi to lalle fa ba zai tsira ba. In ana son mutum ba bincikensa za a yi ba, ba za a yi masa bincike ba, sai Allah kawai ya kalli rahamarsa ya ce ya yi maka. Tunda shi ne Ubangijinka, kai kuma bawa ne, kuma ka yadda kai din nan ba kowa ba ne, bawan Allah ne, shikenan sai ya ce to ai ya fi maka. Qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallama ya ce man nuqita al-hisaba halaka. Duk wanda aka bincike shi a hisabi, aka zo aka binciki ayyukansa, to fa zai halaka. Qala Aisha tana na Aisha ce alam yaqul tabaraka wa ta'ala, ai Ubangiji ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran. Duk wanda aka bashi littafin sa hannun dama, zai masa hisabi mai sauki. Qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zalikumul ardu, a nuna masa aikin tsakaninsa da Ubangiji, ba a kawo aikin gaban mutane ba. Laysa bi hisabi, wannan ba bincike bane. Amma man nuqita al-hisaba, duk wanda aka bincike shi a hisabi, aka kawo aka binciki ayyukansa masu kyau da sauran, fala yanju abadan ba zai iya tsira ba. Wa amma man utiya,
wa amma man utiya kitabahu wara'a zahari wa sawfa yar'u thubura wa yusalla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu wanna layyahur bale inna rabbahu kana bihi basira.
Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahari fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira.
Allahu.
Wa amma man utiya kitabahu, amma wanda aka bashi littafin aikinsa, wara a zahari ta bayan bayansa, shi kafiri ko munafiki ko wani wanda dai yake da matsala tsakaninsa da Allah, shi ba wai za a miƙa masa fayil ɗin nasa ba, za a kawo fayil ɗin ta bayansa, sai mala'iku su ɗauki hannunsa sai su sa hannun su huda ƙirjinsa, hannun ya fita ta bayan bayansa ya je ya karɓo wannan takardar sai ya dawo. To wanda aka yi wa haka, man utiya kitabahu wara'a zahiri, bayan sa huwal kafiru, shine kafiri. Tughallu yumnahu ila unuqihi, hannun damansa dama za a ɗaure shi a haɗa shi da wuyansa. Idan aka haɗa shi da maƙogoronsa, wato tuj'alu yusra'u wara'a zahirihi, hannun hagu kuma sai a huda ƙirjin, sai hannun ya fita da baya. Wa ya'khudhu biha kitabahu, ya je ya karɓi fayil ɗinsa. Wanda aka yi wa haka, fa sawfa yad'u, lalle zai kira suburan halaka. Yawma idhi, wannan rana, inda ru'yati ma fihi, in ya ga wannan yanayin da yake ciki zai ta kira wai ya halaka. Har ma can wasu ayoyi Allah yake cewa la tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan kasira, zai ta cewa wai ya halakarsa. Wai halakarsa, sai mala'iku su ce ai halaka ba ma ɗaya ba ce, ku kira ta da yawa. Yunadi halakahu, zai ta kiran halakarsa bi kauli, da faɗinsa ya subura ya halaka. Waya sula sa'iran, zai ƙone da wutar sa'ira, ko wayu salla, za a ƙona shi sa'iran, wutar sa'ira. Yarkurun nara, zai shiga wuta shadida mai tsanani. Allah ya kiyaye mu.
Amin.
Innahu, wannan kafirin, kana da shan a duniya ya kasance masrura, yana farin ciki, ma'ana yana tinƙafo, fi alihi, a cikin mutanensa, ashirati, yana cikin danginsa, ba mamaki Allah ya bashi wani abu na duniya wanda yake tinƙafo da shi. Badaran, yana tinƙafo, bittiba'ihi hawahu, yana bin son zuciyarsa. Innahu zanna, shi wannan kafirin ya zaci ne, an lan yahura, cewa ba zai dawo ba. ba zai koma wa ubangijin ba yarji'u ila rabbihi ba zai koma zuwa ga ubangijinsa ba bala ba haka bane yarji'u ilayhi dole sai koma zuwa ga ubangijinsa inna rabbahu bai sani bane ubangijin nasa kana ya kasance basiran bihi masanin da halin da yake shiki duk abin da yake ubangiji yana kallonsa aliman Allah masani ne da ayyukan sa ciya sa kuma akai kawo shi a kawo masa aikin sa a nuna masa ayyukan sa ga abin da yayi ga abin da yayi ga abin da yayi da sakamakon da za a yi masa
fala uqsimu bishafaq wal layli wama wasaq wal qamari zattasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun
fala uqsimu bishafaq wal layli wama wasaq wal qamari zattasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun
Allahu
fala uqsimu ubangije shi ina rantsuwa la za'idatun qasila uqsimu ina rantsuwa bi shafaqi da wannan jajaja wanda in rana ta fadi lokacin magariba nan zaka ga yamma tayi wani jajaja haka in rana za ta fita kafin ta fito zaka ga gabar yayi jajaja wannan shi ake ce masa shafaq wannan jajatan alhumratu wannan jajatan fil ufqi wanda yake cikin sasanni bada gurubi can su bar rana ta fadi ubangiji yana rantsuwa da wannan wal layli ubangiji yana rantsuwa da dare wama wasaqa da abin da yake shiga cikin daren jami'u ma da khala alaihi duk abin da ko jami'i ma da khala alaihi Allah yana rantsuwa da duk abin da yake shiga cikin dare min dawabi na dabbobi wa gairi ha da wani su in dare yayi ya riga yayi to wasu abubuwa ba sa fita da rana sai daren yayi in dare yayi duhu yayi sannan za su samu dama su ta fitowa kullu ma jama'a al-laila lailu kai duk abinda dare ya tara ubangiji yana rantsuwa da shi wal qamari ubangiji yana rantsuwa da wata izatta saga idan watan ya hadu ya taru gaba da ya shika da yake shi wata in zai dawo siriri ne yana karuwa a hankali kafin ya kai rabi sai ya shika gaba daya in ya shika kuma sai ya koma yana raguwa kafin kuma ya sake karewa ya koma siriri idai tama idan watan ya taru watan manuru hasken sa ya shika wazalika fi dayalil bidi su fi layalil bidi fararen darare mana daren 13 da daren 14 da daren 15 duk wata wayannan dararen zaka samu watan ya shika kuma yana bada haske kuma watan tun daga farkon dare har karshen dare akwai shi jawabul qasami jawabin rantsuwa la tarkabunna dabagan an dabagin lalle za ku hau ayyuhan nasu ya ku mutane za ku shiga dabagan wani hali ba da dabagan an dabagin na mana ba da dabagin bayan wani hali za a shiga wannan hali a fita a shiga wannan kafin dan adam ya zo duniya ya shiga wasu halaye tun lokacin da aka halishe shi da farko Allah ya yi mutane alamul arwahi ya tattara su gaba daya a lokacin yake ce musu alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijinku ba suka kasa bada amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada amsa annabawa suka amsa sauran sahabbai mana salihai mabiyansu suka amsa da haka har mu'minai suka amsa har musulmai suka amsa to kafirai ba su ji ba su ba su amsa ba to daga nan sai aka bar mutane a cikin halaye a lokacin ne ubangiji ya ce to kowa ya hadi wanda zai iya anan ne wannan ya hadi wannan tun ana arwahu a lokacin rayuka ne kawai babu jiki to garin hadiyan wani kafi ya hadiya an hadiye shi shikenan shine ba zai aihu ba wani kuma ya hadiya da yawa sai ya aihu da yawa wani kuma ya hadi kadan sai ya haihu kadan to haka dai sai bayan an gama hadiye gaba daya sai Allah ya bar mutane ya bar su a wannan halin na alamul arwahi suna zaune gurgurdo yanda Allah ya ga dama daga nan sai Allah ya dauki ran kowa sai ya dawo da shi a bayan mahaifinsa sai Allah ya aje ran a bayan mahaifi wane zai haifi wane to wane dun daga tun lokacin da aka haife shi shidin wanda zai girma ya haihu fa tun lokacin da aka haife shi sai dauko ran ƴaƴansa sai a sa a bayan sa yana tafiya da su in ya girma ya kai munzalin aure ya nemi wacce zai aura din Allah ya kaddara kuma wance zai aura to in aka yi auren shikenan ƴaƴan da suna bayan uban sai sun zo sun hadu. In sun hadu, duk wanda za a halice shi, sai Allah ya sauko da shi daga bayan uban, sai ya dawo da shi cikin mahaifa, sai ya dawo cikin uwa. Daga nan shikenan ya samu mazauni kenan, ya samu zango. Kaga da yana alamul arwahi, ya tashi ya koma aslabul abai, yanzu ya dawo arhamul ummahati, yana cikin uwa, ya samu zango uku kenan. To daga wannan zanguna guda uku, daga nan zai zauna a nan a mahaifa din har a gama halittansa, a gama komai, har lokacin haihuwarsa yayi. In lokacin haihuwarsa yayi, Allah ya kaddara kuma zai zo duniya, to Allah zai turo shi duniya. In ya turo shi, ya shigo wani zango na hudu. Wannan zangon da ya shiga na duniya, to shine zangon da Allah zai, yana zuwa duniya tun lokacin da zai zo, kafin ma ya fito, sai Allah ya tambaye shi yaya alƙawarinmu. Domin wancan karin lokacin da Allah ana cikin rayukan, Allah yake cewa mutane, ba ni ne Ubangijinku ba, aka samu masu amsa suka amsa, to kowa da kowa ya amsa. To idan aka zo za haihu, sai Allah ya tuna mutum, da fa mun yi alkawari da kai, ka ce in ka zo za ka bi ni. Sai shi alkawari yana nan, shikenan alkawari yana nan, yana nan, to je ka duniya. Sai mutum ya zo duniya. In ya zo duniya, to sai ya ga duniyar wata iri, bai santa ba, bai san mutanen ba, bai san komai ba. Da wancan zunguna gaba ɗaya bai san su ba. Ɗaya zungun da ya sani shine na cikin mahaifa, mahaifiya. To wannan a cikin ciki nan kuma ana bashi abin shi, abin sha, numfashi, duk ba uwarsa ba ya neman komai. Kuma yanayi na daidai ake bashi, ba zai ji zafi ba, ba zai ji sanyi ba. To lokacin da ya sauka, in lokacin zafi ne sai ya ji zafi, kaga yanayi ya canja. In lokacin sanyi ne sai ya ji sanyi, yanayi ya canja. To daga nan yake tambaya Ubangiji, ina nazo, yaya wajen nan? Shine yaro yake faduwa da sunan Allah, ilahi ilahi ilahi. Ya Ubangiji na, ya Ubangiji na, ya Ubangiji. Domin shi bai san kowa ba, Ubangiji ya sani. Zai ta kiran Ubangiji, sai a bacci har ya fara hankali. In ya zo wannan zango na duniya, to bayan ya girma, sai a gaya masa, to Ubangijin da kake kira lokacin da ka zo duniya, to ga abin da ya ce in ka girma, ga abin da za ka yi. Sai a gaya masa, Ubangiji ya ce a yi sallah, a koya masa yadda zai sallah, a yi karatun Qur'ani, a koya masa karatu, ya ce a yi ibada, duk ibada a koya masa. To zai zauna a wannan zangon har ya gama rayuwarsa. In ya gama rayuwarsa, ran da zai mutu, yana mutuwa, an ɗauke shi daga wannan zango na hudu, zai shiga wani zango na biyar. Wannan zangon da zai shiga shine alamul barzakh, zai koma wato gada ta tsakanin duniya da lahira. Ya bar duniya, bai ƙarasa lahira ba. Saboda haka zaman kabari da zaman da za a yi kafin a yi tashin kiyama, duk wannan shine wannan barzakh ɗin. To ɗan adam zai zauna a wannan zango shine na biyar. To daga nan irin da za a yi tashin kiyama, za a sake ɗaukansa a fito da shi, bayan ya saba da wannan zango yadda za a yi saba da duniya, a sake tada shi kuma a zo maza a yi tashin kiyama. To wannan ranar tashin kiyama ita kadai ita ma zango ne, saboda dadewanta da abubuwan da suke shige, ya samu zango na shida kenan. To in aka gama wannan zango na bakwai shine matabbacinsa. In dan aljanna ne cikin aljanna, in dan wuta ne cikin wuta. To haka abin yake. To shine Allah ya shaida, tarkabunna, za ku hau dabaqan hali, an dabaqin bayan wani hali, ku taso daga wannan, ku shiga wannan, ku tashi daga wannan, ku shiga wannan, haka za ku yi ta yi. Tatakallafuna amran ba'da amrin, za ku haru da abubuwa lamari bayan lamari, halan ba'da halin, za ku shiga wani hali bayan wani hali. Almautu, ga mutuwa tana zuwa, summal hayatu, sannan rayuwar da za a tada mutane, summal ba'su, akwai tashin kiyama, summal hayatu, innan rayuwa cikin kabari kenan, summal ba'su, sannan tashin kiyama, summa ahwalu yawmil qiyamati, sannan halayen tashin kiyama, hatta aljannatu wan naru, har aje aljanna da kuma wuta. Fama lahum la yu'minuna, me yasa ne kafirai ba za su yi imani ba? La mani'a lahum minal imani, ai in dai dan adam yana da hankali, to ya kamata a ce ya yi imani da Ubangijinsa, duk halayen nan suna jiransa, sai aka mata ce ya yadda da Allah wa ayyu hujjatin lahum menene hujjarsu fi tarkihi na barin imanin ma wujudi barahinihi tare da ga hujjojin da zai sa ayi imani to sai ba hankali kadai yake sa ayi imani ba hankalin sai Allah ya yadda da hankalin in Allah ya yadda da hankalin sai ya dauko imani sai ya hada masa da shi dama dan adam abu uku yake da shi kuma kullun da sai yake auna rayuwarsa yana da hankali tun zuwansa duniya ya zo da hankalinsa hankali yana karuwa kadan 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 lokacin da ya zo duniya da hankalinsa ya zo amma lokacin da yake ba komai sai an masa ba zai iya nuna hankalin nasa ba amma in ya dan fara girma kadan tun lokacin shayarwa to hankalin zai zo in yana son sha ya san halin da zai yi a gane yana son ya sha nono idan aka bashi nono ya san yanda zai yi ya ja nono da yanda zai kula da shan nono kaga daga nan hankali ya fara aiki to da haka har ya fara zama ya fara ya rarrafe ya fara tafiya ya fara yawo duk wannan a cikin hankalin ne hankali ake dan karawa to haka zai ta tafiya ya ta tafiya har hankali ya zo masa bayan ya dan girma ya gane wannan abun zai amfane shi wannan ko zai shushe shi har ya kai ga ya gane duk abin da yake da amfani a gare shi ya gane wanda ba shi da amfani kaga wannan duk aikin hankali ne to in ya girma kafin ya balaga ko kuma in ya balaga to hankalin ana son ya zama kafin ya balaga ma ana son hankalin a tara masa da ilimi ma'ana a koya masa in ka girma ka kai kaza to kaza da kaza ya kamata kai amfani da su kafin abubuwan da za ka yi amfani da su to ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi an tafi da shi a tsarin rayuwarsa rayuwarsa duk abin da zai yi in yana son ya je ya sauka a waje to ba sai ya je ya sauka sannan zai fara tunanin ina zai gina inda zai kwana a wannan ranar in yace sai ya sauka ne sannan zai nemi inda zai gina sannan ya kwana a wannan ranar dai ba zai kwana a daki ba
sosai
to kaga sai an tanadi dakin kafin ya je sai ya tabbata inda zai je akwai daki kafin ya tada tafiyar to tunda haka ne ka sani zaka balaga tun kana yaro tunda zaka balaga wani daki ka shirya wa ibadarka sai ka shirya dakin koyon sallah koyon azumi koyon halaye na gari abu kaza yana da kyau ka yi shi abu kaza ba shi da kyau ka bacci ka koyi wannan kafin balagar balaga ita ce tafiyar tafiyar da kake yi balaga ita ce zango ran da ka balaga ba sai an gaya maka ba sallah ce ta wajaba dama an riga an koya maka ga halin da mutum zai tsinci kansa ya gane shi dinnan fa yanzu ba yaro bane ya girma yanzu Allah yana neman duk abin da zai yi to kaga ka in ya kai wannan lokacin shi ma ya gane to a lokacin ya san ayyukan da suke kansa dama ya riga ya iya su sai ya shiga ba da yi amma in bai iya sallah ba bai iya komai ba abin da ya iya bai iya lola ba bai iya tsarki ba bai iya komai ba bai iya wankan janaba ba ba abin da ya iya in mace ce ma haka ba abin da ta iya to ran da ta ga jinin haila ya za ta yi babu kaga shikenan babu ilimi kenan hankalin ya rasa ilimi to ana son a samu wannan ilimi sai ya zo ya haɗu da hankalin to idan ilimin ya haɗu da hankalin ya kai ga wannan lokaci to abinda za a fara nuna masa cewa bayan ya girma sai ce to iliminka da hankalinka duka ba za su iya aiki ba sai ka haɗa da imani imani ne zai taimake su in babu imani hankalin da ilimin duk za su ƙure akwai inda za a ƙure su idan aka ƙure su ba inda za ka kazallaka idan shi hankali yana da iyakansa inda yake tsayawa shi dan da nan ma zai iya za a ƙure shi shi kuma ilimi shi ma yana tafiya yana tafiya akwai inda zai je a ƙure shi to amma imani shi ba a ƙure shi in dai imani ne in abu yayi ya kai aka buga ya gagara sai mutum ya sha ai duk ba daga Allah ba ne shikenan ya wuce ya tsallaka amma in bai babu wannan imanin to ana tafiya nan da nan hankalin ya kare ya tsaya ilimi ya kare ya tsaya ya dawo mahaukaci jahili shikenan ba zai amfani komai ba to shine lahal ka bonna daba kana an daba gin kuma lahum la yu'minun
wa idha quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
الله
وإذا قرئ عليهم القرآن كافرين صبر رشين إيماني إذا ككرن تاموس القرآن لا يسجدون بذا سنكو يد كاي باسو يد دا قرآن لا يخدعون باسا قسقنت دا كاي لأن يؤمنوا به سي إيماني دشي لإيجازه صبودا gajiyar wan qur'ani da ya gajiyar da kowa da kowa in kaga mutum ya ce maka kai qur'ani nan ya wuce tunanin kowa ya wuce hankalin kowa to mutum yana da imani ne wanda ba shi da imani kawai yadda ake kowani surutu kai ke jin qur'ani saboda babu abinda zai rike masa wannan sirrin qur'ani balil ladina kafaru su bal bari ma alladina kafaru wajannan kafirai yukazzibuna bil ba'si qaryata ma tashin kiyama suke suka ce ba a yi ba za a yi ba wallahu a'lamu to ubangiji ya san bi ma yu'una abinda suke tarawa kansu yajma'una fi sufihim min al-kufri abinda suke tarawa a cikin littafan su na ayyuka shine kafirci wa takzibi da qaryata manzanni wa amali su'i da miyagun ayyuka duka ana tara musu saboda haka fa bashirhum ka sanar da su wannan tahakkumi ne mutanen balanga suke cewa wai gurin azaba sai a ce kai wa wani albishir hai ba mutum albishir da kamu ha albishir da kyauta ake yi iwa wani albishir za a yi masa kyauta shine albishir amma kai masa albishir gobe za a kama shi ha ba albishir bane yawa tahakkumi ake ce masa ma'ana ana musu gatse ne ko bashirhum kai musu albishir ko ka sanar da su bi azabin alimin akwai azaba mai radadi zan zame su illa allazina amanu sai dai wanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka managarta su wajannan ba sa shike wannan lissafi lahum ajrun su suna da lada ne gairu mamnuni wanda ba za a yanke shi ba aka fara ba su babu yankewa gairu maqdu'in ba za a yanke musu ladan su ba la manqusin kuma ba za a rage ba wala yumannu bihi alaihim kuma ba za a musu gori ba sai Allah ya bayar baya gori hadda Allah shi ya halatta wa kansa yayi gori amma baya yi wa mutanen aljanna saboda yana son su amma kaga amma dan adam shi in yayi wani abu ya bayar yayi gori to ya bata kyautar ta sa ya allazina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ria an-nasi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir fa masaluhu ka masali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yadrun ala shay'in mimma kasabu saboda ka gori ba kyau in ka bawa mutum kar ka goranta masa in ka san zaka goranta wa mutum kar ma ka bashi har ma Allah yake cewa ka fada masa magana mai dadi yazo yana roƙonka ne shi bashi da shi kai kuma yana ganin kaman kana da shi in ba ka da abin da zaka bashi zaka ce masa to bawan Allah kai haƙuri Allah ya bada sa'a ka fada masa magana mai dadi qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yadbahu adha akan ka bawa mutum bayan ka bashi ya tafi abokan ka sun zo su kuna zaune yazo yana wucewa zaka ce kaga wannan jiya sai ni na taimake shi na bashi kaza
ayya
rigan nan da yasa ni na bashi ita
ayya
jiyan nan yazo abinda zai shi a gidan sa ma ya rasa sai da yazo na bashi to wannan ka bata kyautar taka ba haka
سورة البروز مكية وهي 22 آية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
سورة البروج مكية وهي 22 آية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وتلا أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
الله أكبر.
وأن سورة أنا شمت سورة البروج سبورة دهك تفارة كده بروج سونا تورارين tana da ta saukar da ita maka gaba ɗayanta tana da ayoyi 22 tana farawa da bismillahir rahmanir rahim ubangiji ya ce was sama'i Allah yana rantsuwa da sama was sama'i ubangiji yana rantsuwa da sama kasamun rantsuwa ne wannan sama zatul buruji ma bociya taurari sama ita take da taurari alkawakibi taurari isnai ashar burjan buruji 12 wayannan da suke tafiya da rana da da kuma wata da yanayi ma gaba daya wayannan dai kullum da ake karantawa jadiyu dalu himlu su 12 dai da jadiyu dalu hutu himlu sauru sardan usdu sumbula mizan agar qausu su 12 dai daga da marfil furqani labarin su ya gabata cikin suratul furqani wayannan taurari guda 12 da suke tafiya da rana in rana ta kewaye su ta kare su gaba daya a samu shekara kwana 360 kenan wal yawmil mawudi da kuma ranar alkawari ubangiji yana rantsuwa da ita yawmil qiyamati wa shahidin Allah yana rantsuwa da ranar da take tara mutane wasun ce yawmal jumu'ah ranar juma'a ne wa mashhudin da ranar da ake tarawa mutane ita ranar juma'a ita take hada mutane in dai ranar juma'a ta zo ta kowa ya sanar nan ba masallacin kofar gidansa zai sallah ba za a je a sallah a masallatan juma'a ita kuma ranar arfa ita ko mutane ne ita tana jira ne za a kawo mata mutane ita je yawan arfa ta ranar arfa ita ce mashhudu din duk da sahabbai sun yi fasarori akai akwai wanda ya fasara wa shahidi wa mashhudin din yace juma'a ake nufi wani yace wa shahidi wa mashhudin ranar arfa ake nufi wani ya ce wa shahidi wa mashhudin ranar tashin kiyama ake nufi duk dai ranar take tara mutane ubangiji ya rantsa da wannan ranar kama fusratu salasatu kama yadda aka fasara guda uku fil hadisi a cikin hadisi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Abu Huraira yana cewa manzo Allah yana cewa al yawmul maw'ud yawmul qiyamati wal yawmul mashhud yawmul arfata wal shahid yawmul jum'ati yawmul maw'ud ranar tashin kiyama yawmul mashhudu rana arfa yawmul shahidu rana juma haka hadisi ya kawo fal awwalu maw'udun bihi da ranar anya alqawari sai ta zo ita ce ranar tashin kiyama wasani shahidun da kuma mai shaida ce bil amali tana wa mutane shaidan aiki ita ce ranar juma wasalisu ta uku tashadun nasu mutane ne suke halartar ta ita ce arfa wal mala'ikatu da mala'iku wa jawabul qasami jawabin rantsuwa duka da Allah ya yi a nan shi ne kutila lagar kutila ashabul ukhdudi wayannan ma'abota ramuka ramukan wuta kutila Allah an ce su lu'ina Allah an ce su ashabul ukhdudi mal'ununa an tsine musu annari wannan ukhdudin shi ne wuta zatul waqudi ma'abociyar horuwa auqadu naran sun hura wuta ta tawaqqadu tana horuwa koyo azibuna nasa biya suke azabta mutane da wannan wutan an yi wasu zai kawo makisar izo ma da ya qudun suna zaune akan wannan wutar anan duk wanda suke so azabtawa sai su jefa shi a cikin wutar ya ta konewa wa hum shuhudun suna kallon alama ya faluna abinda suke aikatawa aikatawa bil mu'minina mu'minai kana malikum minal muluki wani sarki ne akai a cikin sarakuna ya abudu asnama yana bautawa gumaka wa inda hun gulamun khadimun lahu amma yana da wani yaro yaron shi yake masa hidindimu mana shi yake masa shi ake aika da sauransu fa rasuluhu kullu yawmin ila sahirin to sai yake tura wannan yaron ya je wajen wani boka ya ta'allamu minhu sira ya je koyi bokan shi a wajen wannan bokan fa rangi ba huwa fi ibadatillahi sai Allah da iko sa zai cusa wa yaron shi kuma san ibadar Allah fa iza arsalahu ila siri idan sarki ya tura shi ya je ya koyo zafi mala ila rahibi sai ya samu wani wanda shi ko bawan Allah ne mai bauta wa Allah da dan dakin sa akan hanya sai ya biya waje wannan bawan Allah wasara ya tabbadu ma'ahu ila al-layli sai ta ibada da wannan bawan Allah har dare wayar jiya sai ya dawo haka yake tai yawmun min al-ayami wa tarana wa qasu banun kabirun tinninun fi dariqi fa khafa an-nas kullan wasaru yarji'una an hawa'ijihim khawfan min hadha as-subani wa tarana sai aka samu wata mashijiya katuwar mashijiya irin manyan mace zai baka gedin nan sai tazo ta tare hanya to da tare hanya kowa yaji tsoron wannan mashijiya kowa ya hakura da inda za a je hanya da ta toce to sai duk wanda yazo zai juya saboda tsoron wannan mashijiyar wala mara al-gulamu zalika yaro da yaga haka da yaga wannan mashijiya kala sai yace ya rabbi ya ubangiji na tunda yana bautawa Allah ya ubangiji na yau zan gane mai tsafi ne mai gaskiya ko wannan mutumin mai ibada yau zan gane waye mai gaskiya cikin su yace ya rabbi ya ubangiji na in kana sahiru alal haqi fa inni hatta kula hadha subana in wancan matsafin shine mai gaskiya tsafin da yake shine gaskiya to yau ubangiji ka taimake ni in kashe wannan mashijiya fa da rabbi samihi ya kawo kibiyarsa ya jefi mashijiya kibiya ta kuskure ba ta taba mashijiyar ba fa da wa qala zai ce ya rabbi in kana rahib huwa allazi alal haqi wa inni hatta kula hadha subana bisami hadha ya ubangiji in kuma wannan mai ibada shine ka yadda da aikin sa shine mai gaskiya ka taimake ni wannan kibiyar tawa in kashe mashijiyar nan wara ma bisami sai jefa kibiya yana jefawa kuma fakatala subana sai ya kashe mashijiya da ya kashe mashijiya wato makana fi kalbi anna ibadatu llahi alhaqu daga nan sai ya yadda bautawa Allah ya fi tsafi ya yadda yanzu bautawa Allah shine gaskiya war rahibu huwa allazi alal haqqi lasahiru kuma wannan mai ibada shine mai gaskiya ba mai tsafi ba yaro ya yadda kun ga dalil rahibi ya ta'abbadu ma'ahu daga nan kawai sai ya rubu da boka kawai gaba daya koma wajen wancan mai ibada wa fil layli yakan je ya wuni wajen mai ibada wa fil layli yarju ila al maliki da dare kuma ya dawo wajen sarki gidan sarki hatta wasala ila darajati annahu yubriul akmaha wal abrasa har yaro ya kai ma matsayin sa mutun koda haihuwa sa akai da makanta in yayi addu'a sai mutun idon sa ya bude mutun koda an haife shi da irin tabbare tabbaren nan wanda jikin sa yayi ta wani irin kala din nan yaron in yayi addu'a sai abin ya dauke wa kana jalisun lil maliki kar amiya sai zama a cikin fadawan sarki wani bafaje ya samu makanta fada Allah sai yaro ya roki Allah farad Allah basarahu ilayhi sai mutumin sai idon sa ya bude wa kana lahu maliku sai sarki ya ce masa min aina hadha min aina laka hadha ina ka samu wannan kana lahu bidawati hadha al-gulam yake tambayan bafajen sa kenan shi sarki sai sai wannan bafaje ya ce ai wannan yaron ne min addu'a fa kana lil gulami sai ya gayawa sai sarki ya tambayi sarki yaro yace masa kaifa balanta hadha ya yaushe kai sa wannan matsayin har zaka warkar da irin wayannan manyan cututtuka ma zalabi ya ta qara lahu bi annahu talaka taraka ta'alluma sihri wa ta'allaqa bir rahibi fa badallaha wa arafahu wal ana da'watuhu tashil marda sai yaro ya shi mada sarki ya maza masa ya ce ni ba bana zuwa wajen boka bana zuwa koyon bokan shi ina zuwa wajen wani mai ibada ne kuma ina bautawa Allah kuma shi yake ta koya mini ibada da yanda zan bi Allah har na kai wannan matsayi yanzu ina warkar da dukkan yashin lafiya ma fara salal maliku ila rahibi lokaci kun har yi ba to kisa tana da yawa ina ganin dole sai mu ajiye ta gobe sai mu tashi akan ta insha Allah
na'am alhamdulillah
alhamdulillah
alhamdulillah alhamdulillah na'am tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu ya halatta mutun ya sa kwalli cikin azumi da rana
eh to kwallin akwai kwallin da baya zarcewa ya wuce in kwallin da ba zai iya zarcewa ya wuce ya tafi magogoro ba ba komai amma in dai kwallin mutun iya sashi zai ji shi yanda zai gane kuma ya jarraba shi da daddare ya gani in ya sa kwallin da daddare yana jinsa a magogoronsa in ya ji shi a magogoronsa to haramun ne ya sashi da rana zai karya masa azumi in kuwa baya wucewa in aka sashi iya idon kawai yake tsayawa shikenan kuwa ba komai zai iya sawa
na'am sai tambayar mu ta gaba, mai tambayar yana cewa ya shehu menene hukuncin yin allurar rigakafi cikin azumi da rana?
To allura ko wace iri abinda ake dubawa a in dai tana da ruwan da zai kai ya je yayi wani abu a jikin dan adam to wannan shine domin dama abinda zai karya azumi abu biyu ne abinda zai shiga makogoro da abinda zai shiga uwar hanji biyun nan su suke karya azumi inda za a sawa mutum abu ya shiga makogoronsa ko a saci ya shiga cikin ruwan jikinsa in ya shiga cikin ruwan jikinsa shine ya kai uwar hanji kenan to in zai shiga cikin ruwan jikinsa ya je ya taimaka wa ruwan jiki to shi ma ya zama abinci saboda shi ma haramun ne saboda haka kaga allura shi yasa yawanci ba shi kan allura da rana ba cikin azumi sai da hita da dare
na'am a ƙarshe ko wanda ya aiko takarda yana cewa yana roƙon shehu da ya ja hankali ko yayi nasiha ga iyaye saboda ba sa son biyan kuɗin makarantar ƴaƴansu wato makarantar Islamiyya amma ba sa wasa kuma da kuɗin makarantun bokon yaransu yana so shewa ya ja hankalin iyaye ana
gaskiya to ai kasan kuma wato su karatun nan iri biyun nan ɗaya karatun na sana'a ne yadda mutum zai rayu ɗaya karatun kuma na ibada ne yadda mutum zai bauta wa ubangijinsa to na ibadan nan shine farko dole komin duk rayuwa ko ba koya maka ba za ka koya amma dai mutum yana karanta rayuwar saboda ka tai masa wahala to yanda kake karanta rayuwa ka tai maka wahala to ka karanta ibada fiye da rayuwar saboda ibada inda za ta kai ka inda ba za ka kare ba ne rayuwa kuma iya ta duniya ce in ta kare shi kenan saboda haka lallai mutane su mai da hankalinsu wajen nuna wa ƴaƴansu abinda zai amfane su a ibadarsu abinda za su karanta su je su gamu da ubangijinsu lafiya duk abinda duk daɗin da mutum ya je a duniya in ya je bai gamu da Allah lafiya ba fa a samu matsala domin gamuwa da Allah lafiya to shine amfani shine dan adam ya shiri ba amma duk yanda mutum ya ji daɗi a duniya ba ma a duniyar ba ko a cikin rayuwar duniyar ma duk daɗin da mutum yake ta ji ko shekara nawa ne in ya haɗu da wahala ta rana ɗaya sai ta mantar da shi wancan daɗi to balle kuma ranar da ita dama aka sa a gaba kuma dole sai an je to saboda haka iyaye kar su yi wasa da koyawa yaransu ibada kamar yadda suke koyawa yaransu sanin duniya da rayuwar duniya yaro kafin ya san rayuwar duniya ya zama ya san ibada domin in ka koya wa mutum rayuwar duniya zalla bai san ibada ba sai ya gima ba zai iya ibadar ba saboda bai santa ba amma in ka koya masa ibadarsa tana tafiya da rayuwarsa ta duniya to rayuwar duniya ma za ta taimake shi akan ibada kaga ya zama mai hannu biyu kenan cikakken mutum ya san rayuwarsa ba za a yaudare shi ba ba za a shushe shi ba sannan kuma ya san ibadarsa zai samu yadda zai gamu da ubangijinsa lafiya saboda haka karatun addini wajibi ne farilla ne manzalar sallama ya ce yara a umarce su da karatu tun suna yara karatun Qur'ani in sun kai shekara bakwai a fara koya musu sallah in sun kai shekara goma in yaro ya ki sallah ma a dake shi saboda a nuna masa muhimmancin sallah to in bai yi karatun ba da zai san sallah ba zai iya sani ba to saboda haka lallai wajibi ne iyaye su tsaya wa ƴaƴansu su tabbata yadda suke sa su a makarantar duniya ko makarantar boko to lallai su tsaya musu kuma su karanci addini in babu addini nan duk abin da aka karanta zai tashi a shirme addinin ne yake taimakon mutum ya samu ya rayu rayuwa ta kirki ta duniya rayuwa ta lahira ma ta zama ta gari
na'am a ƙarshe ko wanda yake tsakiyar littafinsa jiya ya zo da shi littafin tafsiri ne amma ya manta shi anan shine yake tsakiya ko Allah ya kaddara wani ya gani na'am
Allah ya sa ya gane shi
amin sannan kuma akwai wanda suke buƙatar addu'o'i kamar haka akwai wanda ya aiko yace yana fama da ciwon ido tsawon lokaci an yi magani abun ya gagara an yi na asibiti an yi na gida har yanzu dai ba dace ba
Allah ya bashi lafiya
amin
amin kuma ya yawaita rubuta fa kashafna an kan gida aka fa basar kal yawma hadid ya dinga rubuta ta in zai iya ma da safe kafa bakwai sai ya wanke ido da yamma kafa bakwai ya wanke ido in ya bi wannan insha Allah zai rabu da ciwon ido
na'am akwai wanda ya aiko kuma yace yana so a taimaka mar da addu'a, yana yawan samun matsala da iyayensa. Allah ya daidaita
su. Allah ya daidaita su. Allah ya daidaita su. Shi kuma yayi kokari yayi biyayya.
Na'am.
So iyaye ba a hawar musu.
Na'am.
Allah ya ce ko kalma marar dadi kar ka gaya musu.
Mm.
Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma.
Mm.
Kar ka tsawata musu, kar ka gaya musu kalma. Ko marar dadi ko yaya take. Saboda haka su biyayya ake musu. Duk zafin iyaye in kana musu biyayya za ku shirya. Amma do in kai kace zaka yi zafi, so suna da zafi ina za ku shirya. Saboda haka koyi wa iyaye biyayya, ko biyayyar iyaye wajibi ce, ita ce take tafiya da addinin mutum da rayuwar mutum gaba
daya. Na'am, akwai wanda kuma yayi koyi sai yana so a taimaka mar da addu'a, akwai abin da yake damun sa bai fadi ko menene ba.
Allah ya yi masa.
Amin. Sannan kuma akwai wanda yayi koyi sai yana so a taya shi da addu'a, Allah ya hore masa muhalli da dukiya mai albarka.
Allah ya bayar duka.
Amin. Amin. Amin.
Alhamdulillah, Allah biya bukatunmu.
Amin.
Da bukatun masu bukata.
Amin.
Allah ya daidaita, Allah ya bamu, ya karba mana ibadunmu.
Amin.
Allah ya sa mu cikin wanda yake yanta a cikin wannan wata.
Amin.
Allah ya bamu ikon karasa watan mu a cikin ibada.
Amin.
Da bin Allah.
Amin.
Da tausayi da son junanmu.
Amin.
Allah ya kara mana tausayawa junanmu.
Amin.
Allah ya kara mana son junanmu.
Amin.
Allah ya dauke mana dukkan fitintinu.
Amin.
Albarka wannan wata.
Amin.
Allah ya daidaita mana kasar mu.
Amin.
Allah ya mata alqibla.
Amin.
Allah ya bata jagoranci nagari.
Amin.
Da duk kasashen musulmai.
Amin.
Fitintinu da suke faruwa tsakanin musulmai, Allah ya dauke su.
Amin.
Allah ya dauke, Allah ya kawo kwanciyar hankali.
Amin.
Da zaman lafiya.
Amin.
Allah ya kiyaye mana imanin mu.
Amin.
Da mutuncin mu da addinin mu.
Amin.
Allah ya biya dukkan bukatun mu.
Amin.
Albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama.
Amin.
Albarka wannan wata mai albarka.
Amin.
Albarka wannan التافي مع البركه.
امين.
ربنا آتنا في الدنيا
امين امين.
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا.
امين.
ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا.
امين.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به.
امين.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا.
امين.
وانصرنا على القوم الكافرين.
امين.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون.
امين.
وسلام على المرسلين.
امين.
والحمد لله.